sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Lahadi 31 ga watan Mayu na shekara ta 2020 Aisha Sule ce tare da Sarfilu Hashim Guman da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin ciki gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Jami'an lafiya Amurka na gargadin cewa zai iya yiwuwa a sake samun sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus biyo bayan zanga-zanga. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai ziyarci wani taron kasashen kungiyar G7 zuwa lokacin Fall, wato wajajen Satumba da Oktoba. Da mataimakin shugaban Sudan ta Kudu ya kamu da cutar coronavirus.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa majalisar dokokin jamhuriyar Niger ta amince da kudirin dokar soma sauraron hirar wayar jama'a ko bibiya ta kafafen sada zumunta cikin sirri.
Wannan luwata sun kaga akwai abin da suka rago gare ta. Suka son yanzu su hiddo abin da za a sa a tsumke ma kowa bai.
Daga Najeriya kuma takaddama ta kunno kai a jihar Bauchi dake arewacin kasar tsakanin jam'iyyar adawa ta APC da mai mulki ta PDP ko me ya janyo hakan?
Yana so ya ketare ma duk fadin Najeriya je wai wata kasa har Kuwait yace yana neman bashin da yana neman ya kai dala miliyan 200 shine in ya kai kusan naira biliyan 100 me za a yi wa Bauchin.
A nan Amurka za mu kawo muku karashin tattaunawa da muka yi da Professor Zalanga mazauni a jihar Minnesota inda rikici ya barke sanadiyar kashe wani bakar fata da dan sanda farar fata yayi. Muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir Mai Shanu take gabatarwa. Sai kuma ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta hanyar email. Muna tafa da nasihar Lahadi amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da suka kunna labaran duniya. Jami'an lafiya Amurka na gargadin cewa zai iya yiwuwa a sake samun sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus biyo bayan zanga-zangar mutuwar George Floyd, bakar fatar Amurka da ya mutu bayan da wani dan sanda a Minneapolis Police ya nemi masa wuya da kafa hannu tsawon kusan mintuna 9 yayin da Floyd ke kwanci a kasa. An ga masu zanga-zanga wasu da tarafin kuma fuska wasu babu a gangamin da aka yi a fadin Amurka 'yan kwanakin nan. Baiwa juna tazara abu ne da za a iya yi a yanayi mai kyau amma abu ne maras yiwuwa a lokutan zanga-zanga. Gwamnan jihar Minnesota Tim Wolf ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa zan ci gaba da bayyana saboda tamkar rayuwar da ta gabata ne. Har yanzu muna tsakiyar fama da annoba, muna da asibitoci da suke fama da masu cutar COVID-19. Yayin da sama da mutum miliyan 1.7 suka kamu da COVID-19 a Amurka, kasar ta zarce kowace kasa a yawan masu coronavirus a duniya. An samu mace-mace sama da 100,000 dalilin COVID-19 a Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai jinkirta wani taron kasashen kungiyar G7 zuwa lokacin Fall, wato wajajen Satumba da Oktoba. Ya kuma yi kiran da a daɗa faɗa da kungiyar saboda yana ganin mambobin kungiyar na yanzu sun tsufa, sun zama wata tawagar da ba ta wakilci ba kan abin da ke faruwa a duniya yanzu. Mambobin kungiyar G7 sun haɗa da Canada da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da Burtaniya da kuma Amurka. Trump ya bayyana kasashen Rasha da Australia da Koriya ta Kudu da kuma India a matsayin wanda ta yiwu a ƙara da su. Da dai shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki za su gane a Amurka wannan shekarar, to amma annobar corona ta kawo cikas ga wannan shiri. Kungiyar Tarayyar Turai na kira ga shugaban Amurka Donald Trump ya canza shawarar da yanke ta daina daukar nauyin hukumar lafiya ta duniya WHO a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus wadda ke neman yin tsanani a India da wasu wurare. Trump ya bayyana shawarar da ya yanke ranar Juma'a yana mai zargin WHO da rashin daukar matakin da suka dace akan annobar da ta addabi duniya da kuma zama yar koren China. Shugabar AU Ursula von der Leyen
da kuma ministan harkokin wajen EU Joseph Borrell sun fadi a wata rubutacciyar takarda ta hadin gwiwa a jiya Asabar cewa ya kamata WHO ta ci gaba da zama wacce za ta iya jagorantar duniya wajen daukar mataki kan wannan annoba da ma duk wanda ka faru nan gaba ya kamata a kauce mu duk wani matakin da ka iya yin na kasu mu hadin kan duniya dan a samu sakamakon bai daya a cewar wani jami'in EU sai ga kara da cewa muna kira ga Amurka ta sauye shawaran nan da ta yi shelar daukar ta
kafin Sarfilu ya kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leka taskar rahotannin mu inda zamu faro daga jamhuriyar Niger majalisar dokokin jamhuriyar ta amince da kudirin dokar da gwamnatin kasar ta gabatar da nufin soma sauraron hirar wayar jama'a ko bibiya ta kafafin sada zumunta cikin sirri domin tatsar bayanai a matsayin wani abin da ake kira matakin yaki da ta'addanci sai dai yan adawa sun fice daga zauren majalisar saboda a cewar su matakin ya saba wa doka wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mummuni Barma ya aika mana da karin bayani
Nous prendrons toutes les dispositions pour que cette loi.
Ministan Shari'a Mura Ahmadu kenan a zauren majalisar dokokin kasa a karshen makon nan lokacin da yake kokarin ganar da ƴan majalisar muhimman abubuwan da dokar sauraron hirar jama'a ta waya ko ta yanar gizo cikin sirri ta kunsa. Yana mai cewa gwamnatin ta Niger na son amfani da wannan dama ne don tatsar bayanai daga ƴan ta'adda da waɗanda ke kokarin tayar da zaune tsaye. To sai dai waɗannan hujjoji ba su gamsar da ƴan adawa ba. Mafari kenan suka fice daga zauren majalisar duk da so ma kada ƙura'a abin da yasa suka fitar da sanarwa domin sanar da duniya cewa ba sa goyon bayan wannan tsari da suka ce ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa kamar yadda wani kakakin su Korone Masani ke ƙarin bayani.
Wannan tsohuwar luwa da an kai bisa criminality wannan luwa ta sun kaga akwai abin da suka rago gare ta suka san yanzu su hiddo abin da za a sa a dinke mu kowa bai dan saboda yanzu muna hitowa bisa wajen muna magana duk wanda a cikin kasar Niger da kai dan Niger na da ba dan Niger bane za a sauraren ka duk abin da za ka yi ko mata ka kiraya kana son kai hira da ita sai an saurare ka alhali a cikin kundin kasa kudurin shi na 30 ba dai an ce babu mahalukin da adda hanyar shi saurari duka dan Niger wanda yake son yayi magana ko bisa internet ko ba bisa internet ba kenan in muka zanna cikin wannan zauren aka yi mahawara har aka kada ƙura'a ko da ba mai yarda ne ba kenan kamar mu mun ce mun yarda amuzo ta ma ƴan Niger
da ƙuru'u 104 daga cikin 171 masu rinjayen suka amincewa wannan doka kuma a cewar dan majalisar dokokin kasa na jam'iyyar Independence Tarayya Idrisa Medashi wajibi ne su bayar gwamnati hadin kai a yakin da Niger ke kafsawa da ƴan ta'adda
constitution tam ta ba gwamnati wannan dama yanzu wajen assembly ya tambayi izini gare ta shi dauke matakin da wadanda ya dace saboda kasa su zama lafiya kwanci hankali ta kwanta ta samu a cikin Niger mun kuma ka san wakilan jama'a ne akwai maganganu da yawa da wadanda gasa suna rubuta mutane ko ko suna tasa hankalin mutane ko ko shaka tashi hankali cikin kasa kasar Niger su zama lafiya shi zan ko millimeter guda na kasar Niger ko dan su banduka sun kame shi ba ko kaji shine sai sa dalilin da muka ba gwamnati wannan izini saboda shi aiki da wata ayar doka
da yake maida wa ƴan adawa martani akan wannan doka ministan shari'a Mura Ahmadu ya ce
ukrainien d'être écouté et bien vous l'étiez depuis et vous l'êtes encore
kuna jin tsoron a saurarin hirar ku ta waya to ku sani an dade ana sauraron ku zancen nan da ake ana cikin sauraron hirar ku ta waya yanzu ne ake son yin abin a tsare Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To a gaida Sule Barba yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
dan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu ya kamu da cutar coronavirus James Wani Igga ya faɗi a kafar yaɗa labaran Sudan ta Kudu SSDC cewa sakamakon gwajin da yayi ya nuna cewa ya kamu da cutar an dau samfur daga jikinsa don gwaji cikin ɗan kwanakin da suka gabata kuma a yau an gano cewa yana dauke da cutar corona saboda haka yana mai kira ga dukkan ƴan Sudan ta Kudu cewa lalle fa su ji a gwada su wannan daukar matakar muhimmanci saboda mu tsaye da yiwuwar wannan annobar zuwa ga sauran mutane a cewar Igane babban jami'in Sudan ta Kudu na biyar da ya kamu da cutar COVID-19 ya kuma fito fili ya fada. Sabon chairman din kwamitin yaki da cutar COVID-19 na kasa kuma mataimakin shugaban kasa na biyar Hussein Abdulbagi ya kamu da cutar ta corona a makon jiya. An cilla wasu 'yan sama gannatin Amurka biyu zuwa sararin Subhana a jiya Asabar. A karan farko wani kumbin wani kamfani mai zaman kansa bayan kusan shekaru 10 da aka cilla wasu 'yan sama jannati daga Amurka. 'Yan sama jannati Doug Haley da Bob Vakin sun doshi falaki da karfe 3:22 agogon gabashi kamar yadda aka tsara daga tashar kumbin Kennedy da ke Cape Canaveral a jihar Florida a wata roka wadda wani kamfani mai zaman kansa ya zana ya kuma gina. Ana kyautar zaton za su isa tashar kasa da kasa a yau dinnan Lahadi. Kamfanin kumbin wanda ke California mai suna SpaceX mallakin wani attajiri mai suna Elon Musk. Bari mu kunna wannan kendir din a cewar Commander Haley gabanin tashin kumbin wanda wannan ita ce kalmar da Alan Shepard ya yi amfani da ita a kumbin Amurka na farko da ya cilla dan adam a shekarar 1961. Shugaban Amurka Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence sun tafi Florida ta jirgin sama wajen cilla kumbin wanda shi ne karo na biyu da suka je wurin a wannan satin. Wasu 'yan kallo sama da miliyan 3 sun taya shugabannin kallo ta yanar gizo bisa ga kididdigar hukumar NASA.
Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. A jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya, jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta buƙaci majalisar dokokin jihar da kada ta amince da buƙatar gwamnatin PDP mai mulki na ciyo bashin kuɗaɗe kimanin naira biliyan 100 daga ƙasar waje. Sai dai kuma a maida martani kan batun, jam'iyyar PDP ta bayyana zargin na APC a matsayin mara makama, inda ta ce ta gudanar da ayyukan ci gaba wa al'ummar jihar a shekara guda wanda APC ta kasa samarwa a tsawon shekaru 4 da ta yi tana mulkin jihar Bauchi. Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
Tukatukan siyasa ta kunno kai a tsakanin jam'iyyar APC ta adawa jihar Bauchi da kuma PDP mai mulki a daidai lokacin da gwamnatin jam'iyyar PDP ke bukukuwan cika shekara guda da kwatar mulki daga hannun jam'iyyar APC. Shugaban kwamitin hulɗa da jama'a da kuma yaɗa labarai na jami'ar APC a jihar Bauchi, Comrade Sabo Muhammad, a ganawa da manema labarai ya ce yanzu neman bashin ya wuce cikin gida sai kasashen ƙetare.
Yanzu kuma yana so ya ƙetare ma duk faɗin Najeriya ya je wai wata ƙasa har Kuwaiti ya ce yana neman bashin da yana neman ya kai dala miliyan 200 shi ne in kasashe a naira ya kai kusan naira biliyan 100 me za a yi wa Bauchi.
Gwamnatin ku a sama wato ta tarayya ta ci bashi, amma ku me yasa kuke adawa da cin bashin da gwamnatin jihar Bauchi za ta yi?
Ka san shi shugaban ƙasa Buhari za a iya yarda da shi, za a iya aminta da shi domin yana magana daya kuma yana kokari ya fada wa Najeriya gaskiya. Shi wannan wanmu kuma jagoran gwamnatin jihar Bauchi a yanzu, gwamnatin jihar Bauchi na PDP, ba za mu iya lamuntar maganarsa ba kuma baya iya magana daya domin duk alkawarin da babu wanda ya cika zuwa yanzu.
Kana sanin da cewa wannan ciwon coronavirus ya jawo faɗuwan kudin man Najeriya wanda ke ba taɓa ganin sa ba, sannan kuma a ƙasashen duniya ma ya zamanto tattalin arziki sun faɗi ƙasawar wasu wanda yake dole sai an ci bashi don a gudanar da aiki.
To kuɗaɗen da yanzu yake shigowa ba mu sani ba, kuma me ake yi da su ba mu sani ba. Kuɗaɗen da ake karɓa da gwamnatin tarayya da kuma tallafi da yake ta samu a gurare daban-daban domin wannan ciwon da kake magana ciwon zamani na mashakon nan, duka ba mu san me ake yi da su ba.
A maida martani kan batun, jigo kuma uba a jami'ar PDP a Bauchi Abubakar dogon yaro didi ya ce adawa adini ne sai dai a rinka yin mai ma'ana
adawa dai gaskiya ne adawa amma in za ya adawa a bita a yadda ya kamata ina ganin bashi ba wata gwamnatin da ba ta cin bashi hata ita gwamnatin su na kololuwa yanzu ba su sukan da ta ci dan Najeriya ba sun ya kansa ba kuma a yanzu lokacin da muke ciki a yanzu nan yadda man fetur ya fadi barwas to saboda haka ina ne za su samu kudin da za su gabatar da ayyukan su kuma su cika alkawarin wa mazaban su da suka zabe su akan gwamnati dole sai an ci bashi
amma ba ganin irin cin bashi wato kamar na kasu ne
mu dai gwamnatin PDP a yanzu a jihar Bauchi ta yi aiki fiye da shekara hudun da APC ta zo ta yi kuma bashi da APC ta ci
kamar shawara ne take baba
cin bashi don a gabatar wa talakawa aiki a biya musu bukatun da suke so ba laifi bane tunda duk ayyukan da yi a yanzu wanda duka talakawa za su mora ne to saboda haka ni na tabbatar maka kaddan saurara zaka gani zan buga duk ba su sukan da kuma gamon su lead APC gamon da suka a shekara hudu zan buga maka kowani takarda kuma da yadda aka kashi kuma da approval kuma house or assembly ba da ba su approval ba da na Najeriya da na kasan waje zan buga shi a jarida zaka gani kuma na tabbatar in jama'an Bauchi suka gani ba za su taba yafan gwamnatin APC ba
gwamnatin PDP mai mulki a jihar Bauchi a wani bangaren bikin cika shekara guda da mulki a jihar ta gayyato yan jarida daga ciki da kuma wajen jihar inda aka shafe tsawon kwanaki uku ana zagayawa da su fadin jihar domin su gane wa idindinan su ayyukan da ta gudanar a sassan jihar daban-daban Abdulwahab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab to yanzu kuma bari mu dawo nan Amurka inda za ku ji karashin tattaunawa da muka yi da Professor Samuel Zalanga da ke Jami'ar Bethel Minnesota inda ya yi mana bayani akan yadda masu nazari ke fassara zanga-zanga da aka yi a jihar sanadiyar kashe bakar fata da wani dan sanda farar fata yayi
to dalilin da yasa wannan bakin cikin ya zo ya zama da tsanani akan turawa kuma shi yasa zaki ga turawan da yawa suke fama da wannan zanga-zanga da sauransu shine idan ka girma kai an dauke ka dauki kanka kamar kai wani basarauci ne ko kuma rayuwar ka kullun zai kasance na alfarma ne kai ne cikakken mutum amma sauran mutane ba cikakken mutane bane kuma tattalin arzikin a lokacin ya ba su dama su yi aikin laboranci mai mutunci abin da nake aikin laboranci mai mutunci shine aiki ne na laboranci amma ana biyan su kuɗi sosai suna rayuwa da rayuwar da ma'ana sosai so komai yana ci gaba haka daidai na dogon lokaci to abubuwa sai suka zo suka canja canjin kuma da suka yi shine kamar abin da na faɗa tattalin arzikin America da na duniya ya zo ya canja yanzu ba ana neman mutane marasa ilimi bane wanda za su je kun suna aikin laboranci mai daraja ana neman mutane masu ilimi wanda za su iya amfani da na'urori wanda ake amfani da su ta wajen ilimin kimiyya da fasaha domin a ƙirƙiro wasu abubuwa to wannan abin ba mutane da yawa ne turawa da yawa ne suke da wannan training ko kuma suke da ba su je makaranta yadda za su yi wannan ayyukan ba akwai turawa da yawa haka wanda ba za su yi wannan so abin da ya faru shine da wasu ayyukan ba wai an kai su kamar yadda na faɗa an kai su kasar waje wasu kuma da aka samu mutane ne daga wasu kasashe sun shigo nan kasan wanda suna da ilimi suna da fasaha da basira da za su yi amfani da wannan na'urorin so sai su shigo yanzu sai ga sun zo sun soma samun kuɗi da yawa fiye da wannan turawa da wannan turawa suna cikin bakin ciki akwai wani littafi wanda wasu suka wallafa Keith and Layton kuma sunan littafin shine mutuwa saboda bakin ciki kuma yadda wannan zai kawo damuwa ga tattalin arzikin America akan cewa tattalin arzikin America ya sa turawa da yawa suna mutuwa saboda bakin ciki sai su je su dinga shan kwaya su dinga wani rayuwar iskanci ba don komai ba domin suna ga rayuwarsu ba da wani ma'ana suna da rayuwar mutunci a da amma yanzu saboda tattalin arzikin ta canja an manta da su masu arziki suna cigaba da kudinsu za ka iya ka je ka sa kudinka a wani wuri kurin kudin kana ta kara arzikin ka je kana wasan ka da rana amma arzikin ka yana karuwa su kuma wannan laborerin ai wasu kuma wannan talakawan an manta da su to su dama bakakken mutane sun saba da shan wahala saboda haka sau da yawa a cikin su sun saba da bakin cikin saboda haka sun san yadda suke rayuwa to amma turawa da suka dauki kansu su ne cikakkun mutane yanzu kuma sun zo sun waye gari sun ga cewa su ma sun zama talakawa kamar kowa suna wahala so bakin cikin nasu ya fi yawa kuma su ba su san yadda za su yi rayuwa da wannan bakin cikin ba to shi yasa
Professor Samuel Zalanga kenan na Jami'ar Bethel dake Minnesota a nan Amurka har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC fa ga shirinmu na gaba Jama'a masu saurare barkanku da warhaka sunana Madina Dahiru Nishani a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo to kamar yadda aka sani wannan shirin na tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo a yau abinda zamu mayar da hankali kai shine rawar da shafin internet ke takawa a lokacin annobar corona wajen gudanar da al'amura daban-daban na rayuwa kama daga ayyuka da kasuwanci da bukukuwa da kuma tarurruka abubuwa da dama sun tsaya sakamakon cutar amma mutane sun dogara da shafukan sada zumunta domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba a yau zamu ji muhimmancin yin hakan daga bakin masani Nasir Daniya mai yi mana tashin baki to yayin da aka gudanar da bikin sallah a cikin makon da ya gabata zamu ji yadda wata kungiyar sa kai ta matasa mai suna Islamic Umma Relief ta shirya wani taron sallah amma a shafin Instagram Amira Abubakar na daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron kuma ta bayyana min dalilin da yasa suka ga ya dace a gudanar da wannan taron
abinda yasa muka organize wannan event is because kitchen time da muke yanzu ga bamu samu mu yi idin da muka saba yin a kai masallaci yayi sallan idi so
wannan taron zai bamu damar haɗuwa da mata daban-daban daga sassan duniya domin mu shaƙata tare mu kuma tattauna kan abubuwa daban-daban za mu kuma yi wa junanmu tambayoyi domin mu ƙaru da juna
abinda yasa muka choose social media for this event well is this the obvious factor social media is a really good opportunity where mu samu mutane from all over the world
tashi da dalilin da yasa muka zaɓi gudanar da wannan taron a shafin Instagram shine kamar yadda kowa ya sani COVID-19 ya addabi duniya mun kuma gane cewa social media wuri ne wanda ke bada dama wajen haɗuwa da sabbin mutane da kuma isar da saƙonni ga miliyoyin mutane dukkanin waɗanda suka halarci wannan taron sun fito ne daga sassa daban na duniya kuma ba wai mun san juna ne ba
so the message can reach to a lot more people mu duka ba mu san juna mu sosai ba
to a gaida Amira Abubakar yanzu kuma lokaci ne da zamu garzaya wurin masani kimiyyar zamani Nasir Daniya wanda zai mana ƙarin bayani kan hanyoyin da yawancin mutane a duniya ke amfani da wajen tafiyar da al'amuransu yayin corona a yanar gizo.
Gani irin yadda matsalolin COVID-19 ko kuma coronavirus suka yi a duniya ya kamata a ce mun taɓa wani abu wanda ya shafi hanyoyi waɗanda aka samu yadda mutane za su ci gaba da hulɗa da jama'a da kuma sana'o'insu da kuma ayyukansu. Kowa ya sani yanzu ba kasashe masu tasowa ko kasashe ma'anda suka ci gaba harkoki na hada-hada na sana'o'i na zuwa makaranta na ayyukan gwamnati da ayyuka na hannu da ayyuka ko waɗanne iri sun samu matsala saboda an hana mutane su yawo a ƙasa ko a cikin mota ko a jiragen sama kusan hanya mafi sauki da mutane suke hulɗayya da jama'a shine hanya ta kamar sadarwa ta video conference wato ana ganin mutum yana ganin ka waɗannan abubuwan sun kashe-kashe kashi na farko shine akwai kamar abin manhajoji kamar applications da suke cikin waya ko kuma cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa wurin monitor da gidanka waɗanda ake amfani da su don kai magana tsakanin mutum da mutum ɗaya daga cikin misalin waɗannan abubuwan su ne WhatsApp da Duo da sauransu so bayan waɗannan akwai ainihin manhajoji waɗanda aka tanada waɗanda su ne suka fi ba da dama yadda za a yi kaman meeting mutum daya fiye da daya fiye da biyu ko har su kai fiye da mutum ɗari ma. To akwai kamfuna waɗanda suke ba da waɗannan manhajoji waɗanda kuma kusan duk yawancin su ana iya samun su ga wayoyi na telebijin ka na zamani. To da yake da shi wannan abubuwa na video conferencing ba abu ne sabo ba, kusan tarihi ya nuna an wuce kusan shekara 50 da aka fara wannan abun. Da to ɗaya daga cikin waɗannan manhajoji da ake iya amfani da su zan yi bayani ko kusan akwai lokaci kusan guda goma. Na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shi ne Zoom application ne ko kuma haja wadda mutum zai iya saka cikin wayan shi wani daga wani wuri shi ma ya saka ta shi a yi video conferencing.
To masu sauraro lokaci da ya yi halinsa, ku kasance da ni a mako mai zuwa insha Allahu domin jin ƙarin bayanin masani Nasir Daniya kan irin hanyoyin da za a iya amfani da su wajen tafiyar da al'amuran yau da kullum na rayuwa kan shafukan sadarwa. Ni ce taku Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC.
A gaida Madina Dahiru mai shanu. Sai kuma ku gyara zama ku saurari sakonninku da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau na Ali Abdullahi Dogon Bagane inda yake cewa duk da matsalar tattalin arziki da aka fuskanta, shugaba Buhari da gwamnonin jihohi sun yi nasara wajen tafiyar da mulkin Najeriya a cikin shekaru biyar da suka yi a karagal mulki. Da fata masu rike da ƙaban siyasa za su ci gaba da cika alƙawuran da suka yi wa talakawa. Sai sakon haɗin gwiwa daga Comrade Umar Baban Yaya tare da Rabi'u Mai Shago dukkansu a Sabon Gida da suke cewa dan Allah ku bani dama mu kira ga shugaban Najeriya wato Muhammadu Buhari da cewa ya cika shekara ɗaya akan mulki a wa'adi na biyu amma har yanzu shiru kake ji wai an aiki bawa garin su. Ya kamata shugaba Buhari ya farka. Sai sako na gaba da ya fito daga Aminu Puyol Baban Yusra Maraɗin Nijar yana cewa salam gidan rediyo mai albarka. Yau na shigo wannan fili ne saboda in faɗi abin da ke bakanta min rai a garinmu na Maraɗi. Ina kira ga gendarmomi da police da guard national kai har ma da PJ dan Allah ku hana matasa zaman fada a garin Maraɗi. Abin da suke yi shine rashin zaman lafiya tsakanin su. Sai dare yayi ku ga sun dauki adduna da kulake da takkuba kawai su fada wa waɗansu da suka danyi rikici da su. Zaka ji suna gudu suna kowa kamar ana yaki. Dan Allah muna kira ga hukumomi a hana waɗannan zaman fada wanda ke so ya zama wata masifa ga mutanen Maraɗi. Dan fa ice tun yana danye ake lankwasa shi. Sai sakon Mallam Husaini Dangote Karasuwa jihar Yobe yace salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama na nuna farin ciki na akan faɗi tashi da gwamnatin jihar ta Yobe ta yi na bude mana tashar jirgin sama a birnin Damaturu wanda muka dade muna jiran wannan rana. Da fatan Allah ya hada mu da dukkan alherin da ke ciki, sharrin da ke ciki kuma Allah ya kare mu. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Mansur Almu Gumal yace salam muryar Amurka. Yancin gashin kai da majalisun dokokin jihohin Najeriya da bangaren shari'a da suka samu tabbas nasara ce ga demokradiyya. Fatan mu shine Allah ya sa su yi amfani da damar da suka samu ba tare da cin mutuncin bangaren zartarwa ba. To Sarfilu ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Da ɗaɗɗan mataimakin shugaban Sudan ta Kudu ya kamu da cutar coronavirus, James Wani Igga ya faɗi a kafar yaɗa labaran Sudan ta Kudu SSBC cewa sakamakon gwajin da ya yi ya nuna cewa ya kamu da cutar. An ɗau samfur daga jikinsa don gwaji cikin 'yan kwanakin da suka gabata kuma a yau an gano cewa yana ɗauke da cutar corona. Saboda haka yana mai kira ga dukkan 'yan Sudan ta Kudu cewa lallai fa su ji a gwada su. wannan daukar matakar muhimmanci saboda mu tsaida yuwar wannan annobar zuwa ga sauran mutane a cewar Igga. Igga ne babban jami'in Sudan ta Kudu na biyar da ya kamu da cutar COVID-19 ya kuma fito fili ya fada.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashim Jumal da ya karanto labaran duniya da kuma Dan Brown da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri da ma injiniyanmu na yau. Aisha Sulace ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Restez branchés sur le monde.